Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da ƙara saduwa a cikin wannan shiri mai albarka, shirin ƙasata. Wanda kamar yadda aka saba yana zuwa muku ne ta wannan tashoshi guda biyu da ke kan manhajar YouTube. Wato Farfesan Waka da kuma FWI ƙasata. Shiri ne wanda ni Suleiman Farfesan Waka yake gabatarwa. Shiri ne da ya saba ɗauko mas'ala ta ƙasa wacce take faruwa ko kuma wacce ta faru ko kuma abin da aka yi hange wanda ake ganin ana da shawara ko wani tunani ko wata mahanga da zai iya zama alheri ko kuma silar tattaunawa don ƙara wayar da kai ga abin da al'ummar ƙasa suka sani ko shugabanninmu ko wakilanmu ko kuma ita ƙasar kanta don ta tuna wa kanta wani abu da ya kamata ya tuna ta tsaya a kai. Alhamdulillahi, wancan lokaci da ya gabata shirinmu na ƙarshe shi ne kafin zaɓe. Wannan shiri da muka tattauna mun tattauna a kan mas'ala ta wato yin zaɓe a bisa dolan rarraba al'umma ta siga ko fuska uku. Shi ne wato mutum ya dinga yin campaign ko kuma ya zo ya yi zaɓe ta hanyar sai da ya raba mutane ya nuna musu za a yi ne don addini ko kuma za a yi ne don ƙabila ko za a yi ne don ɓangaranci. Aina mu a mahangarmu mun san Najeriya ƙasa ce, ƙasa ɗaya kuma al'ummatai da yawa. To idan mun tafi a wannan wawwaren, a wannan rarraban, to bisa fahimtarmu daga wannan shiri muna ganin ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Kafin yau, kafin jiya, an yi wannan abun, an yi an ƙara. Don a jamhuriya ta ɗaya, jamhuriya ta biyu, jamhuriya duka dai ana yi, kowanne da irin siga ko salo da yake zuwa. Ala ayi halin, amma a mahangarmu shi ne a yi abubuwa bisa cancanta kamar yadda duka addinai da duka ƙabilu da duka al'adu masu kyau suke ba da shawara kuma suka umarta suka kuma yadda cewa kowanne irin shugaba idan ba zai yi adalci ba ba shi da kowanne irin mahimmanci don an yi masa laƙabi da addini ko kuma wani jinsi na al'umma. Ala ayi halin dai, adalcin shi ne mafi girman abin buƙata da cancanta. Shugaba ya fito da kowane irin tsari amma ya zama adalin shugaba, ya iya yin adalci a bisa waɗanda yake jagoranta. Alhamdulillah, wannan na ɗaya mana tambihi ne kaɗan mun koma baya. To yau kuma an kammala zaɓe, alhamdulillah, waɗanda Allah ya ba ya ba su, waɗanda kuma ba su samu ba su ma wata jarrabawa ce. Fatan wannan abubuwa da suka faru Allah ya sa ya zama mana izina kuma ya zama mana alkhairi da ƙasar wa al'ummar ƙasar baki ɗaya. Yau a ɗan satuttukan nan mun wayi gari da wani abin al'ajabi, irin yadda Amurka take da girma na ƙasa da take mulkar duniya. In an ce ƙasa da take mulkar duniya, mulkin duniya ba abu ne da ake naɗawa ba, a'a abu ne ta hanyar ƙarfa-ƙarfa da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfi na technology. Yau kuma sai muka wayi gari a Amurka tattalin arziki yana lalacewa, yana yin ƙasa, harkar kuɗi, harkokin banki, komai yana yin ƙasa. Don haka idan kuɗin Amurka yana taɓuwa, ma'ana dola kenan, to da yawan tattalin arzikin duniya an jingina shi ne kamar da su Amurkan suka jingina shi a kan dola. Sauye-sauye da musaya da cinikayya da yawa a cikin dola Amurka ake. To ta ina wannan abin zai taɓa Afirka? Domin in ya taɓa Afirka, to ya taɓa ƙasarmu Najeriya. Shin Najeriya ma tana cikin waɗannan idan dala ta samu matsala su ma za su samu matsala? Idan tattalin arzikin Amurka ya samu matsala mu ma za mu samu matsala? Yes, haka ne. Hanyoyin da nake kalla su ne misali da yawa ko a tsarin mulki da kwaikwayo na abubuwan da Amurka take gudanarwa. Za ka idan Amurka ta samu alamuwa za mu samu, sannan tana cikin manyan ƙasashen da muke da alaƙa da ita ta su. Idan dai dala ta faɗo ƙasa ko kuma tana niyyar faɗuwa ƙasa ko tattalin arzikin Amurka yana kifawa ƙasa, to ta yi shafi Afirka da yawa kasashen Afirka suna bada abubuwan su ne ana ba su dala ma'ana ma'adanu da yawa irin su gold irin su zinari irin su petrol da duk sauran ma'adanai da muke haka da yawan su muna kasuwancin su ne ta hanyar dalar Amurka don haka idan dala ta fadi kai in an zo an baka dala kuma wasu mutanen da zaka je ka ba su baka wani abu su kuma ba sa karbe don haka ba wani mahimmanci shi yasa sai yanzu Amurka take cikin tsakanin wuya to idan tana cikin tsakanin wuya suna neman su fadi in suka fadi sun fadi da mu idan mu din ba mu farka ba kamar yadda masana suke ta kalla cewa abubuwan sun taho da nisa kuma masana sun yi hasashen wannan zai iya faruwa yanzu China ita ce take tashi kuma dalilin su kenan na farfado da BRICS domin tun dama akwai ta amma da kun lura da ita da NATO kamar kishiya da kishiya ne amma mutane da yawa ba su san da zaman BRICS ba sosai kamar yadda yanzu a dan tsakanin nan aka motso aka ga wasu kasashe da yawa suna magiyar san su shiga cikin wannan kungiya ta BRICS wannan kungiya da in ba manta ba da su biyar ne suka kafata akwai Brazil akwai Russia akwai India akwai South Africa akwai China to yanzu wannan kungiya tana nan tana tattagar mutane da yawa kasashe da yawa har ma da mu ma nan Najeriya muna cikin wadanda muka yi wannan muka mika takaddar muna son mu shiga ciki idan NATO tana samun goyen bayan Amurka kuma NATO ita ke kungiyar tarayyar turawa ta tsaro ko kuma kungiyar tsaro ta turawa ta turai wacce Amurka take goyen baya to BRICS kuma ita kuma ta jaba kasashe irin su Russia irin su China irin su South Africa irin su India irin su Brazil da makamantansu ma'ana kenan wanda duk bai samu shiga can ba domin can turawa ne da yan North Atlantica su ne suka ware yan North America aka hada da Europe su suka ware suka yi kungiyar su ta NATO kungiyar tsaro kamar yadda suke da dokar su cewa in ka taba kasa daya to kamar ka taba mutuncin sauran duka kasashen yanzu BRICS tana ta girma tana fadada propaganda ta tana kara girma kuma da alama sun mayar da hankali akan Afirka yan ba manta ba kwanakin baya shugaban kasar Russia ya zo South Africa an tattauna kenan mulkin duniyar zai tashi daga hannun Amurka zai dawo hannun irin su China domin takaddar kuɗi ta yuan ta China ta fara girma har ma wasu kasashen sun fara kulla yarjejeniyoyin za su yi kasuwanci ta hanyar hulɗa da wannan takaddar kuɗi Brazil ma tana cikin wannan tattaunawa kamar Saudiya ma ta fara wannan tattauna domin ta zo ta nema a yi magana da ita da kuma Saudiya nan yan lelan Amurka ce duk inda Amurka ta yi nan Saudiya za ta yi sannan yanzu kuma in kuka kalli yadda siyasa take murɗawa China tana nema ta sulhunta tsakanin Saudiya da Iran sannan tana nema ta sulhunta tsakanin Pakistan da India ha kaga kenan za ta iya sulhunta tsakanin Korea ta Arewa da Korea ta Kudu duka waɗannan da muke magana akai ita kuma Amerika duk inda ta same su nuna wutar bala'i da gaba take yi su zama cikin fada sai ta amfana da fadan da suke sai a yi mata biyayya kamar da yadda wata doka take cewa a raba kan mutane sannan sai a jagorance su to yau ita Amurkan tana kan wata tsalla-tsalla da tsalla-tsalla ta tattalin arzikinta ya shiga tsaka mai wuya don haka na China kuma yana ta bunƙasa abinda dai nake jawo mu shine da yawan kasashen duniya suna ganin kamar makomar tattalin arzikin duniya ta dogara ga kasar China ne don haka da China da kudin ta yanzu su ne ake tsammanin za su daga da Amurka da dollar ta kuma su ne za su yi kasa to idan dollar Amurka ta yi kasa mu kuma da ita muke harkokin kasuwanci ina makomar Najeriya me muka ta naza a matsayi koko mu ma China za mu komawa na sani ba a riga an fara ba amma za a zo gurin da kila idan wata kasa tace bari ta bar gungun inda America take ta shiga gungun inda China yake kamar za ta samu barazana ko a ce an janye tallafin taimako kamar yadda a kananan abubuwa ma in aka zo aka tallata muku wani abu na akida ta banza ko makamancin haka kuka ce a'a sai ai muku barazana za a janye tallafi za a janye basussuka za ku biya kaza sai dai wasu abubuwa su taso saboda da IMF din da World Bank duka su suke control din sa idan su suke control din IMF da World Bank da NATO kaga da matsalar tsaro da matsalar kuɗi da matsalar tallafin kuɗi ko kuma abin da ya shafi tsara policy na tattalin arziki da takardar kuɗi na kasashen duniya to su ma wata BRICS din suna nan sun kirkiri shigen irin waɗannan abubuwan a matsayin su na ke shi kuma kasashen duniya da yawa wasu ma suna zargin masana suna zargin ma wato ba ma India ba ma America ce za ta tarwatsa da tattalin arzikin ta ba a'a kamar American ta yi wata kulla-kulla tana son ta tarwatsa nahiyar Turai ba tare da ƴan nahiyar Turai sun sani ba wannan ne yasa daga baya su jagorori na nahiyar Turai din suka fara kamar gane wannan abun suke ganin yakin da ake na Ukraine yaki ne kai tsaye na America kawai tana yakar nashi dan haka an fake da guzuma ne ana harbin karsana ita Ukraine ta zauna tana tsammanin tana yaki da Russia amma alal hakika shine America ce take yaki da Russia saboda Russia kullun tana da kyakkyawar fahimta da China idan kuma da China da Russia za su iya hada kai har Brazil ta hada kai da su Saudi Arabia ta hada kai da su a sannan daga baya a samu irin su Saudiya su fara kokarin kulla yarjejeniyoyi da alakoki na kasuwanci musamman matsalar fetur da kuma makamashi ta wannan yana nuna cewa za a waye gari manyan kasashen duniya masu fadi a jima su tasowa tunda ta ma can developed countries ne da kuma non developing countries so developing din nan yanzu sun yi wani girma sun kai inta hadda kamar za su yi taking over za su juya za su dauke jadawalin tsarin gudanar da ko jagoranta tattalin arzikin duniya kamar yadda nace mu Najeriya a nan muka shigo idan fetur dinmu da muke sayarwa da dala ake sayar da shi idan wasu abubuwa da yawa da muke fitarwa na tattalin arziki da dala ake fitarwa to in dala ta fadi mu ina makomar mu shikenan mu ma mun fadi sannan idan dai wasu masu kuɗi a cikin kasar mu da gwamnatoci suna ta nazar takardar kuɗi su ajiye dan bukata ta yau da kullun ko uzuri ko wani lamari da ya kama da haka amma da takardar dala America to idan dala America nan ta kifafa wannan takardun da aka ajiye ba su da maraba da takardar tsire ta iya yiwuwa ko tsawon wannan shekara 100 ko 200 da aka yi America tana sallah-sallah an yi yakin duniya na daya an yi na biyu an yi na uku duka dai bayan rushewar tarayyar Soviet an yi na daya an yi na biyu kenan sai na uku duk da wasu suna hasashen yanzu take-take ne na za a iya yin na uku amma dai na kalli cewa yanzu ba karamin dalili ne zai sa duniya ta fito ta yaki duka ba saboda kowa yana da abin daɗi da ya ɗanɗana ya ji daɗin sa ba kuma ya san a tarwatsa a zubar da shi ya dawo farko to yaki kuma yana ɗaiɗaita arziki yana ɗaiɗaita rayuwa yana sabota komai da komai ya dawo babu yana mayar da masu shi su dawo marasa shi to ba kowa kuma yake son irin wannan abu so mun da yawan abin da za a yi sadaukarwar a yi domin shi yanzu irin wannan tsananin babu shi misali da ana cikin tsananin bauta da zalunci na fili yanzu kuma a kakkauce ake abubuwa to kasashen da za su iya sadaukarwa su fito kai tsaye tsayin daka su yi wannan yakin sadaukar ba su da yawa saboda su ma suna da abin da za su rasa kamar yadda dai nace faduwar wani tashin wani ta iya yiwuwa ko faduwar America ce ta zo China za ta tashi idan China ta tashi kuma daga cikin manyan abokanta da na fahimta a doron duniyar nan akwai kasashen Africa saboda Africa ita ce kasuwar duniya duk wanda ya kera wasu abubuwa nashi ko ya kai ya komo ko yake son ya samu wasu ma'adanai ya je ya yi kere-keren da zai dayawa sai an zo Africa dai an ɗiba ko a sata ko a kwata ko a yi mana wayo dai a can yanzu Najeriya kalubalenmu yawan dogaran mu akan hulɗa da dala ya kamata in bai sauya ba kalla to ya rabu ya zama muna da wasu dabaru da wasu hikimkimu da wasu hanyoyi da wasu tafarkai da wasu ƙasashe da muke da wata doguwar abota da musamman China da ake tsammanin za ta iya zama yanzu ita ce akan gaba ita ce zakara ya kamata a ce muna da kyakkyawar alaka da ita tunda na san muna da dai alakoki kuma a farkon hawan mai girma shugaban ƙasa wannan lokaci in ban manta ba an ce ma da za mu yi sainin wata yarjejeniya ta yadda za mu fara hulɗoɗi na cinikayya ta hanyar amfani da kuɗinsu to yanzu fa wannan yarjejeniyoyin irin wannan ƙudurin da manufofin yanzu ne lokacinsu ba sai sun shiga sun ban mu a baya sannan kuma abubuwa su zo su dame mana ba a tunda abu ne na kowa ya waye yanzu ƙasashen Afirka sun waye ba kamar da ba ƙasashen Afirka amshin shatansu da suke wa Amurka yanzu ba irin na da ba ita kanta Amurka ta sani tasirin da wannan zafin da ƙarfin sojan da take amfani da shi wajen sawa a yi mata biyayya ta ƙarfi da yaji wallahi duk ba kamar da ba yaro ita ma tana da matsalolinta na kanta da suka dame ta da ji kasan laifi tudu ne kamar yanzu ai tana faɗa da Rasha ne a matsayin Rasha azzalumar ƙasa ce ta tunkaya kai ko ta tsunkaya kai ta tsunduma wajen ƙwatar ƙasa a Ukraine amma masana tarihi suka ce to in an ce haka nan Texas zahar Texas ta ina ce ta Mexico ce fa amma tana na Amurka za a ce mai gaban kanta amma kuma tana cikin fatin Mexico to irin su Vietnam irin su ƙasashe dai da yawa duk an yi yaƙi da guraren da suka karɓo mutane ƙasa wani gurin su kwaci gwalagwale wani gurin su kwaci abin da suka samu kamar yadda duk wanda zan tura mulkin mallaka har bayan wannan mulkin mallakan da ake har yanzu a mulkin mallaka ake amma indirectly suke manubarin ɗin abin suke gabatar da shi a ra'ayin halin yanzu dai lokaci ya yi da Najeriya za ta farka ita ma ta gaya za ta ƙulla alaƙoƙi irin waɗanda wasu ƙasashen suke ƙullawa domin gani da za ta gudanar da hulɗoɗin kasuwanci da tattalin arziki da ƙaranta dogaro a kan takardar dala domin mun fara gani a wasu ƙasashen ko kuma in ce a wasu biranen an fara sanar da cewa maimakon ka kawo takardar kuɗi ma'ana dalar Amurka gara ka zo da kati kawai an cira to duka wannan fa matsalar tattalin arzikin ana fama da ita a haka to kan kumanta kuma da barazanar cryptocurrency ma'ana wannan kuɗi na internet wannan kuɗi na digital currency da ake fama da shi domin yana daga cikin abin da ya daɗa wayar da kan mutane ya zama financial institution ba su da total power da kuma dominance ta yadda wasu da yawa suna ɗaukar takardar kuɗinsu su juya wannan kuɗin su kwambatin ɗinsa into wancan takardar ko in ce into digital currency to can ma ga wancan da yawan mutanen da suke akan wancan kuɗin suna jin ya fi zama safe ya fi zama cikin lafiya baka lafiya ba wata ƙasa da take juya maka kuɗi ba wani mai maka iko da kuɗinka ba ruwa ba kaza kai kake da iko da kuɗin kake sarrafa su wanda wata rana shi ma za mu zo da masana a sai mu tattauna akan wannan menene ma tasirin sa a duniya da kuma tattalin arzikin duniya da kuma yaya makomar tattalin arzikin duniyar in an sa mahanga ta hanyar hange da wannan cryptocurrency wannan kuɗi na yadda zai zama alhamdulillah Najeriya kuma lokaci yayi kamar yadda na ce lokaci yayi da zamu mai da hankali mu ga yadda wannan BRICS din da muke kokarin shiga mun shiga in mun shiga kuma ya zama yadda ake dan kukkullawa ake domin kwanan nan an samu sanarwa shugaban kasar Russia dai again Vladimir Putin ya zo ya yafewa kasashen Afirka da suke bi bashi kudin akalla sun kai dalar Amurka biliyan 20 wannan kudi ne masu tarin yawa ya ce kawai an yafe to idan dai za a samu irin wannan yafiyar za a samu irin wannan tagomashin wannan yake nuna kenan idan da su ne suke da mulkin duniyar ashe irin wannan jagorancin na zalunci da Amurka take wa mutane kana so ba ka so ashe ba lallai shi za a fuskanta ba kuma alamu sun nuna kasashen duniya da yawa za su yi bara'a za su bijire domin kamar yadda na faɗa mana ko a nan Afirka irin su Tanzania duka suna cikin waɗanda suke roƙon a saka su. Algeria ma tana ciki, Egypt tana ciki, Nigeria tana ciki, waɗanda suke son a saka su a cikin wannan kungiya ta BRICS. Kuma idan mutum ya shiga cikin wannan kungiya akalla da bai kamar da nace mana su biyar ne, to idan aka faɗaɗa kamar da NATO ai ba su da yawa, su ma NATO da ba su tara ba ko goma sha, yanzu suka dawo har 30 da kaza. To idan dai BRICS din ta cigaba da faɗaɗa, ta cigaba da bunƙasa, kuma tattalin arzikin yana bunƙasa, to masana suna tsoro ko kuma da hasashen cewa mulkin duniyar a zama super power zai zama cewa China ta ɗauki wannan matsayi. Idan China ta ɗauki wannan matsayi kuma labari ya canza. Amma wasu kuma suna ganin Amurka tana gani da itar tattalin arzikinta da ƙarfin takardar dollar ta suna rugujewa kuma za ta zira ido, wasu suna ganin ba za ta zira ido. Masana da yawa sun yi hasashen zai wahala, ba ta ƙirƙiro wani yakin ba bayan tun da yakin ya kiran Turawa. Turawa sun gane cewa, tare da Turai sun gane cewa kamar Amurka wata buƙatar kanta ce, kamar har da su ma a cikin target ɗin waɗanda take son ta ruguza. Tun daga Faransa kwanan nan Emmanuel Macron shugaban ƙasar su ya bazama ya tafi China, ya je ya zanta, sun yi sainin yarjejeniyoyi akan kuma yana son a kawo mai gudunmawa ta wasu abubuwa, kuma daidai wuce dai tsarin kasuwancin ne su ma dai da za a yi ba. Kuma idan an tafi za a yi kasuwanci da China, a kai ka sani ne na sani China ba za ta kulla kasuwanci da kai a yau ba, ba tare da kuɗinta na yuan za ka yi mu'amala ba. To kuma waccan Faransa ma ai ita ma a tarihin Turai take. Idan ta zame, wasu ma suna zamewa, domin da yawa suna ta korafi cewa sun gane kamar Amurkan shigo-shigo ba zurfi ta musu, su ma so take ta kassara su, ta fitar da sababbin magoya baya, sababbin abokai da kawai. In ta yi waɗannan kuma kamar yadda ta ƙarar da waɗannan, su ma waɗancan in ta ƙarar ta yi. Duka dai ga kuma BRICS tana tashi, ana ganin inda take hauhawa, take bunƙasa, take bunƙasa. To Najeriya kuma ga mu a yadda muke, tattalin arzikinmu alhamdulillah yana motsawa, duk da mun shiga tsakani ya kala-kala iri da iri. Amma idan dai muna da kyakkyawan zaton, in dai aka samu wannan taking over daga China, to muna da kyakkyawan zaton za mu samu wasu irin sababbin alaƙoƙi da hulɗoɗi, ba irin wancan abin da yake faruwa ba. Domin da yawa a can za a ɗora maka kaza, a ce sai ka yi kaza, za a baka tallafi kaza, amma sai kaza, za a baka kaza, amma kaza, za a baka rance kaza, amma kaza, da irinsu. To muna da kyakkyawan zaton nan za a samu sauƙin waɗannan abubuwan, in an samu kuma hulɗoɗin za su sauya. Nan zai zama tattaunawa za a yi da mu a ji matsayarmu, can kuma umarni ake ba mu ala ayyi hal. In Allah ya so a shiri na gaba zan so za mu gayyato wani abokin aiki wanda zai zo za mu tattauna mu kalli ma wace ce NATO kuma wace ce BRICS, sannan yaya maganar kishiyantakansu da suke, ya kuma mu faɗaɗa abin mu kalla waɗanne ƙasashe da waɗanne ƙasashe ne ƙarƙashin NATO, waɗanne ne kuma ƙarƙashin BRICS, sannan menene barazanar da take faruwa, kuma me matsayin Amurka, ya kuma abubuwan da suke faruwa na lalacewar tattalin arzikinta ya ƙaru ne ko ya ragu ne, hasashen cewa kuma idan an yi zaben 2024 a Amurka baɗi kenan, Allah ya kai mu. Wasu suna ganin idan Trump ne ya samu to babu lalle a yaƙi na duniya. Wasu kuma suna ganin a'a, ko da Trump ne ya samu, in dai Amurka ta ga tana losing power, irin haka tana losing magoya baya, tana losing power na currency, tunda ba abin da ta yi bakin ɗin kuɗinta kamar yadda masana suke faɗa mana, kawai kawai sai dai power, ƙarfin ƙarfin tuwo ne kawai. Bayan ya kamata a ce idan naira ce kai bakin, to ya zama kuma da gold ko wani abu wanda shi abin baya lalacewa, ba takarda ba ce kawai da wani zai zauna ya buga kawai ya ce ga yadda za a yi da ita. To wasu suna ganin koma da hakan ne ba za ta iya faɗuwa haka ba, dole irin ko ka faɗi ka fi yaro suna sai an yi kare jini bari jini. Wasu kuma suna ganin a'a, idan Biden ne ya koma to akwai tabbacin yakin, duk da kaga abin zai tunanin zai sauya. Da an san Republican, jam'iyyar Republican ta Trump ita ce jam'iyyar sanyin yaki, kamar yadda aka ga su Bush sun gabatar sun invade Iraki da makamanta haka. Wasu kuma suna ganin ai abin ya juya, shi Trump baya da buƙatar yakin, yana daga cikin abin da ya kawo masa faɗuwa ma a wancan zaben da aka yi, yanzu kuma zai dawo. To zai wahala idan da gaske Amurkan tana son yaƙi su iya zaɓarsa har ya kai labari. Wasu kuma suna ganin a'a, ai Biden ɗin ko da duk da Democrat jam'iyyar su Obama ba ta son yaƙin, in dai ya zo zai wahala ba a yi yaƙin ba, domin ba za su zauna suna gani komai ya tafaka, kawai shi kenan zai su naɗa hannu da wahala. sai an yi wujiga-wujiga sai an yi yaga-yaga da juna. Ala ayyi halin, to in mun zo dai a episode na gaba insha Allah ina sa rai za mu gayyato wani bako wanda za mu zo mu tattauna mu bude waɗannan batutuwan, sannan mu ga ina Najeriya ta shigo, domin mun gagga lokuta da yawa ta yadda Amurka take katsa London a abubuwan mu. Ko yanzu ma karantar da muke magana, wannan zaben da muka gudanar in ban manta ba, naga petition ko kuma wasiƙa da Chimamanda Ngozi Adichie ta rubuta, babban marubuciya yar kabilar Igbo ta rubuta, ta tura shugaban ƙasa Amurka da zimmar tana son yayi magana akan zaben da ya gudana. To ala ayyi halin, wannan dai zamu zo sai mu kalli tasirin su da kuma rashin tasirin da yadda tattalin arziki ya ruda su, ya ruguza musu abubuwa suka rude, har ma aka kawo maganar banin din TikTok da makamantan haka. Zamu ci gaba da dauko abubuwan ɗaya bayan ɗaya da yadda za su iya kuma shafar wannan ƙasa ta mai albarka Najeriya. Alhamdulillah jama'a, kamar kullun dai naku Suleiman Farfesan Waka, assalamu alaikum.
More music at HouseOfSongs.com.